Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yauran Alhamis 28 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To yau Alhamis sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatarwa Korea ta Kudu cewa kudirin da Amurka ta dauka akan batun tsaronta na nan daren. Alkali Anthony Kennedy ya sanar da yin barabus daga makaminsa wanda ke da muhimmanci a kotun kolin Amurka.
Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa an samu rikici tsakanin mahauta da jami'an tsaro a birnin Ibadan. Kome ya haddasa?
Gwamnatin jihar Oyo ce ta ba umarnin cewa dukkan mayanka inda aka yanka dabbobi a cikin birnin Ibadan su kattara nasu wa nasu koma wata mayanka da take garin Katsinyele.
Haka kuma za ku ci babbar kotun jihar Jigawa ta wanke tsohon gwamnan jihar Alhaji Sulalamido daga zargin da aka yi masa na yunkurin tayar da zaune tsaye.
Tunda ba a bi abin da doka ta ce ba, a zo ba kan ma tukuna a gane ma tuhumar ko tana da matsayi ko ba ta da shi ba. A'a, yadda aka yi tuhumar to shine ba a bi dokar ba.
Sai kuma shirin bango da Jummai Alza ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku ra'ayoyi da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Alkali Anthony Kennedy ya sanar da yin murabus daga makaminsa wanda ke da muhimmanci a kotun kolin Amurka, abinda zai ba shugaba Donald Trump babbar damar nada wani babban alkali karo na biyu a gwamnatinsa, abinda zai kuma share fagen neman cike gurbi mai cike da takaddama da aka dade ba a gani ba a kasar. A cikin shekaru 30 da ya kwashe yana aiki Kennedy, wanda jam'iyyar Republican ce ta dora shi kan kujerar, ya sha kalubalantar abokan aikinsa masu ra'ayin mazanjiya akan jefa ƙuri'a a wasu muhimman batutuwa a kasar, ciki har da batun zubda ciki da yancin masu auren jinsi daya ko canza jinsi da kuma yancin kada ƙuri'a. A ƙarshen watan Yuli mai shigowa ne alkali Kennedy zai daina aiki. A wata sanarwa, Kennedy dan shekaru 81 da haihuwa ya ce babban abu ne damar da ya samu wajen yi wa ƙasa aiki a fannin shari'ar gwamnatin tarayya na tsawon shekaru 40, 30 cikin shekarun a kotun kolin Amurka. Shugaba Trump ya ce Kennedy mutum ne mai hangen nesa, ya kuma ce ba tare da bata lokaci ba zai fara neman wanda zai mai da gurbinsa. Jami'ai a kasar Kenya sun ce wata gobara ta auku a babbar kasuwar birnin Nairobi da safiyar yau Alhamis. Har akalla mutane 15 sun mutu, wasu 70 kuma suka jikkata. Ko da yake an samu an iya kashe gobarar a kasuwar Gikomba, hukumomi sun nuna damuwa akan cewa ta yiwu wasu mutane sun makale a wani wuri cikin hayaki. Muna ta kokarin kawar da abubuwa dan abin da muke nema shine buɗe hanya domin muna so mu tabbatar da cewa ko a bangaren da ya kone babu mutane, a cewar wani mai magana da yawun gwamnatin kasar. Jami'an kwana-kwana sun shafe sa gobarar ruwa sa'o'i bayan da gobarar ta fara a gabanin a babban birnin na Kenya. Yanzu haka ana binciken dalilin gobarar da aka ce ta shafi wasu gidaje na jama'a. Yau Alhamis sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatar wa Koriya ta Kudu cewa kudirin da Amurka ta dauka akan batun tsaronta na nan daren, waɗanda waɗannan bayanan na zuwa ne bayan da Mattis ya gana da ministan tsaron Koriya ta Kudu Song Yong-mu a birnin Seoul inda mashawarta daga ƙasashen biyu ke ci gaba da neman hanyoyin da za a cimma burin dakatar da shirin makaman nuclear a Koriya ta Arewa. A farkon watan nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa za a dakatar da atisayen soja da Koriya ta Kudu bayan tsaron kolin bayan taron kolin da yayi da shugaban Kim da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ma Koriya wato dama Koriya ta Arewa ta jima tana kiran a dakatar da atisayen a daidai lokacin da ake fargaban cewa sojojin na shirin kai farmaki ne abinda dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu suka musunta. Mattis ya ce dakatar da atisayen ta kawo zai iya kawo zaman lafiya a mashigin Koriya. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla shugabannin kungiyar tarayyar Turai na duba matakan da za su dauka wajen magance kalubalen bakin haure yayin da suka fara wani taron koli na kwanaki biyu yau Alhamis. Yawan zuwa nahiyar ya rugu matuƙa tun daga rikicin shekarar 2015 da ya janyo rabuwar kawuna tsakanin mambobin kungiyar su 28 akan matakan da ya kamata su dauka. Wasu kasashen sun nemi a yi amfani da manufofin bude kofa ga bakin hauren yayin da wasu kuma suka dauki matakan hana bakin da suka isa Turai tsallakowa zuwa iyakokin su. Kungiyar tarayyar Turai ta ce a shekarar 2015 an samu bakin haure fiye da miliyan 1.8 da ke tsallakowa iyakar Turai zuwa kasashen ba bisa ka'ida ba zuwa kasashen da ke wato mambobin kungiyar. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya rubuta a wata wasiƙa gabanin taron kolin cewa yawan masu tsallakowa kasashen Turai ba bisa ka'ida ba ya rugu da kashi 96 cikin 100 tun bayan da abin yayi kamari. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikin sa na kasar Russia Vladimir Putin sun amince za su yi wani taron koli a hukumance nan ba da dadewa ba. A lokaci guda kuma Amurka da Russia yau Alhamis dinnan za su bayyana lokaci da kuma wurin da za a yi wannan taro. Tabbacin kasancewar taron ya biyo bayan ziyarar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro John Bolton ya kai birnin Moscow. Bolton ya faɗa cewa ya gana da shugaba Vladimir Putin da wasu manyan jami'ai a Russia.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, dazu-dazun nan muke samun rahoton cewa rikici ya barke tsakanin mahauta da jami'an tsaro a birnin Ibadan wanda hakan ya sa abokin aikin Ibrahim Jarmai ya zanta da wakilin mu dake yankin Hassan Umar Tambol inda ya fara tambayar sa halin da ake ciki yanzu haka.
Wato abin da ke faruwa a nan birnin Ibadan a unguwar Bodija Ibadan wato wani rikici da aka samu tsakanin mahauta da jami'an tsaro. Shi waɗannan mahauta da aka sani da Alakwata wato gwamnatin jihar Oyo ce ta ba da umarnin cewa dukkan mayanka inda aka yanka dabbobi a cikin birnin Ibadan su karkara nasu su daina yanka a cikin garin Ibadan koma wata mayanka da take garin ko kuma ƙauyen Atiyele wata mayanka zamani da gwamnatin jihar Oyo ta gina. To akan wannan rikicin takin ne su mahautan ba sa son su taki su bar sassa daban-daban a cikin birnin Ibadan inda suke yanka. To wannan shi ne ya kawo har aka turo jami'an tsaro domin su tilasta waɗannan mahautan ko Alakwata ya taki su koma wannan sabuwar mayanka da take a Kinyele. To babbar mayanka da take Ibadan a unguwar Bodija take. To a nan ne aka samu hatsaniya tsakanin jami'an tsaro da kuma su mahautan ko kuma Alakwata inda har shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo wato Mista Adeodun Odude ya tabbatar mince wayar tsaro cewa an kashe mutum biyu.
To waɗanda aka halaka din tambawar daga wani bangare suke? Bangaren ƴan sandan ne ko ko bangaren su mahautan ne?
Ah waɗanda aka halaka daga bangaren mahauta ne. Haka ma wato ita police station ko kuma ince office ɗin ƴan sanda na yanki ne na unguwar Bodija an kone sashen sa. Sannan kuma wani janawayanu ya tabbatar min da cewa sun ga dawar wata mata suna tsammanin harsashen jami'an tsaro ne da ya kauce ya sani wannan matar ta mutu.
To baya ga haka akwai waɗanda suka ji raunuka ko ko ya waɗanda suka mutu ne kawai?
To shi kwamishinan ƴan sanda Abiodun Odibe da na tambaye shi ya ce ni a lokacin da muke magana da shi yana wurin. Amma ba zai iya tabbatar min da ko mutum nawa na ji rauni ba, ba zai iya tabbatar min da ko mutane nawa aka kama ba. Saboda haka in sake kiran sa bayan sun ƙara bincike suka kammala da suke zai ni cikakken bayani game da mutanen da na ji rauni da kuma waɗanda aka kama.
To ya lamarin yake cikin yanzu an samu sassauci ko ko dai har yanzu ana cigaba da rikicin?
To har yanzu ana cewa kura ta tsallafa domin jami'an tsaro na sanda da sojoji da civil defense suna nan suna ta zagaye wannan unguwa da ma ta Bodija da ma wasu sassa inda mayanku suke a cikin birnin Ibadan. Amma a halin yanzu to ana cewa kura ta lafa kowa ya kama kafi jama'a ma sun kan soma cewa shi kuma jami'an tsaro suna nan sun kakkasu ko ina domin tabbatar da doka da oda.
To madalla Allah ya kiyaye gaba a kuma gaida Ibrahim Jarmai da Hassan Umar Tambol. Babbar kotun jihar Jigawa ta wanke tsohon gwamnan jihar Alhaji Sule Lamido daga zargin da gwamnatin ke masa na yunkurin taje zaune tsaye ta hanyar tunzura magoya bayan sa gabanin zaben kananan hukumomin da aka yi a jihar kana da kuma bata sunan gwamnati. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya hado mana da wannan rahoto.
Da farko dai an gurfanar da tsohon gwamnati ne a wata kotun magistrate da ke dutse babban birnin jihar ta Jigawa inda masu shigar da kara suka ce yayi kalaman tunzura magoya bayan sa a wajen wani gangamin da jam'iyyar PDP ta yi a jihar ta Jigawa. Sai dai bayan fara sauraron shari'ar lawayen da ke kare Sule Lamido barista Abdullahi Yakubu Ruba ya kalubalanci kotun cewa ba ta da hurumin sauraron karar, yana mai cewa ba a bi tsarin doka ba wajen shigar da karar. Amma da karin kotun majistiran mai shari'a Usman Muhammad Lamin ya yi watsi da wannan uzuri saboda a cewar sa babu wata saba ka'ida. Dangane da haka ne lawayen mai kariya Yakubu Ruba ya dauka kara zuwa babbar kotun jihar. Ana ta hukuncin babbar kotun jihar wadda masu shari'a Ahmed Musa Gumel da Umar Sadiq da kuma Abdulhadi Suleiman suka jagoranci zaman ajiya sun sallami tsohon gwamnati Sule Lamido sannan suka yi watsi da duk tuhume-tuhumen da ake masa kamar yadda lawyer sai bukata tun da farko. Barista Isa Ahmed na cikin ayarin lawoyin da suka kare tsohon gwamnati Sule Lamido.
Tunda ba a bi abin da doka ta ce ba a zo fa kan ma tukuna a gane ma tuhumar ko tana da matsayi ko ba ta da shi ba. A yadda akai tuhumar to shine ba a bi dokar ba. Sai ta shi kuma kansa babbar kotun jiha ta tabbatar da cewa eh wancan tsarin ba a bi shi da ya dace din ba. Saboda ka tabbata ni da matsayin ita hurumin wancan kotun ko ta tabbatar da kokin mu. Sun sanar da muka samu ai babu ginshikin gini ai ba gini. Babu ginshikin kara babu kara babu wata tukuma a kansa a wanke yake fas kamar yadda kowa yake wankake. Alhamdulillah adalci ya aikin sa haka muke so dama a tabbatar da adalci a kan inda yake. Saboda kuma mun ji dadin wannan al'amari da fa kowa da masa ce daga nan har Supreme Court a tafi wannan matsayin mu a kansa muke ba za ka hana mutum da masa ba daga nan sai appeal ka sai Kaduna. Idan an je Kaduna suka in wani yadda duk ta juya wanda duk bai wa zabi ba anan sai da ɗayan gaba har Abuja.
Gwamnatin jami'ar APC mai mulkin jihar Jigawa a nata bangaren ta ce ba za ta ɗaukar ƙara ba akan wannan hukunci da babbar kotun ta yanke kamar yadda mai magana da yawun gwamna Badru Abubakar Malam Muhammad Bello Zaki ya tabbatar min. Alhaji Sule Lamido dai guda ne cikin masu neman takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin babbar jam'iyyar Hamayya ta PDP kuma tun lokacin da aka zarge shi da yunkurin tada zaune tsaye magoya bayansa ke zargin gwamnati da yunkurin yi wa jagoran nasu bita da kulli da nufin mulkushe adawa amma gwamnatin ta sha musanta hakan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
Alkali nura da duniya
To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kuri. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Sunana Babangida Ahmad Zakariya, masaurin Maraba zuwa. Tambaya na ta farko a nan shine
Tumari.
Me yasa shugaban hukumar zabe ba za ta mayar da katin zabe ya zama kaman katin kira kuɗi na tafi da gidanka ba, yanda ko ina ka je za ka iya kira kuɗi ba tare da ka samu wani matsala ba? Tambaya na biyu, me yasa ba za a ƙara wannan ɗin mazaɓu wajen mazaɓu ba, saboda gaskiya talakawa suna yawan shan wahala wajen za ki je za ka ga mutum ya yi tafiya ya kashe kuɗi 300-500 kafin ya je mazaɓar da zai zaɓe. Shine tambayar. Assalamu alaikum.
To Malam Aliyu, ka je tambayar tasa ko tambayoyinsa kai?
To madam, na zan fara da tambayar ta farko. Yadda yake ce da ya sa ba za a maida katin zaɓe ya zama kamar katin ATM ba? Dalili doka. A doka da muke kai a yanzu a hukumar zaɓe, doka ce ta yi za ka jefa ƙuri'arka a wurin da kai yake rijista ne kacan. Saboda haka ko da an yi ce za a maka rijista da za ta ba ka dama ka jefa a wani jarida zaɓen da kake so, wannan ya saba doka. Tun da doka ba ta yadda a yaka ba, don haka ina da ba lallai ne hukumar zaɓe ta nace da nemo dalilai ko da ko matakan da za ta ba dama a yi wannan ba. Ba amfani ka ci gaba da ba da ƙarfi a kan abin da doka ma ba ta ce a yi ba. Tambayar ta biyu wadda yake ce
tambaya ta biyu na ce muna so a ƙara mana mazaɓu sun yi kaɗan.
Yawwa, na fahimce ta. Abin da nake ji shi ke na fahimce. Abin da nake da zan ce a nan shi ne na ɗauki wannan a matsayin koyace ne ba tambaya ba. Illa iyaka jama'a na neman a ƙara rumfunin zaɓe ko mazaɓu da sauransu. Wannan na fi so ɗauke shi a matsayin koyace ko kuma neman da jama'a take yi wa hukumar zaɓe. Amma da ɗauke ɗauke shi a matsayin tambayar me ya sa ba za a yi ba. Ina iya ka da kishi a matsayin ana roƙon ka in ka samu dama a yi kenan.
To, malami na gaba mu tsokai tambaya ko?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Yawa, to suna na Yusuf Abdulrazak wanda aka sani da Yusuf Gombe.
To.
Yawa, to ni tambaya ta nan, ni na ji ana ta maganar taransfa. Na je ni kuma na yi taransfa din sun ba ni ɗan pepa karami haka nan. Kuma har yanzu ba a fito aka faɗa min gashi lawan ya fito ba. Baba na asali kuma sun karbi asalin butar kaɗin wanda yake hannuna.
Ban fahimci tambayar ka ba, kana nufin transfer kana so inda ka yanki kati din ba na za ka yi zaɓe ba abinda kake nufi kenan?
Yawa, eh haka nake nufi, to kuma na je nufi min transfer din.
To Malam Aliyu, ka fahimci tambayar ta sa?
Kwarai na fahimci tambayar ta. Kusan yana korafin cewa tun da aka ba shi takardar ran da ya zo shi ta bayar transfer bai samu kuma katin sa na dindindin da yake bukata ba. Abin da yake faruwa shi ne ba a lokacin da ka zo take ne za a maka katin ka na dindindin a baka cikin shi ba. Wannan takardar da aka baka alama ce, shaida ce, ka riƙe ta da kyau randa aka samar da katin ka. Ma'ana za a ga lokaci kafin ka a yi maka shi amma ba za a yi. Idan an dawo da katin ka randa ka zo wannan takardar hannun ka za a karɓa a baka kuma katin ka na dindindin wanda za ka ci gaba da jin daɗi zai fa ƙuri'a da shi.
To amma misali yanzu zai kai kamar tsawon wani lokaci ne tun da na ga zaɓe ya karato?
Eh, to abu ne da ya shafi sarrafawa, ba zan ce maka kwana biyu ko uku ko sati ba, zai iya nuna mako guda ko wani mai fiye da ɗaya. Amma abin da yake da muhimmanci shi ne komai daɗewa zai fito kuma za ka yi zaɓen 2019 da shi in sha Allah.
To mai tambaya na gaba.
Sai kuma tambaya na biyu, maganar National ID card. Ana cewa za ka yi zaɓe da National ID card ɗinka.
National ID card ba daidai yake da voter card ba. Voter card daban, National ID card daban, irin daban daban. Abin da ake bukata ranar jefa ƙuri'a shi ne voter card. Ba a bukatar driver's license ko international passport ko national ID card ko kowane kati ta kawo ba zai aiki ba ranar. Abin da zai aiki kawai voter card wadda kuma za ka kai shi da rumfan nan da sunan ya fito ko kuma shi ne rumfan da za ka samu sunan da za ka jefa ƙuri'a a kai. ko shi bota ka da ne kaje mun fadar nan yake ba da zai aiki da sai ka je rin barka
to amma nan Yusuf ba mutan na gaba ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Buhari Musa Kumriya ina kira amna magana daga nan Abuja tambaya ta ta farko a botaskat ina da mai zabe da shi wancan karan ya mun yi gobara ya kone kuma wancan lokacin da muka yi wannan shekaran da ake wancan zaɓen zuwa yanzu ban samu dama na je na ƙara yin wani ba shin sabo ne zan yi ko kuma ƙorafi zan kai a kan wancan wanda na yi za a ji min diddigin wancan a canza min tambaya na farko kenan tambaya ta ta biyu shi ne na ce akwai ƙasashen da suka ci gaba za a ga cewa ana kai akwatunan zaɓe ƴan wasu ƙasashe na duniya waɗanda ƴan ƙasa su suke can su yi zaɓe. Shin wannan zaɓe da ya gabato mu na 2019 shin hukumar zaɓe tana ganin za ta iya kai akwatuna waɗansu ƙasashen domin ƴan Najeriya waɗanda suke waɗancan ƙasashe su samu damar jefa ƙuri'unsu? Tambaya ta biyu kenan. Tambaya na uku shi ne muna da mataki uku ne a gwamnatin ƙasa, akwai na local government, akwai na state, akwai na federal government. Sai in an tashi zaɓe na state ko na local government ko na federal government, shin dukka wannan kuɗin da ake kashewa na hukumar zaɓe shin ta ina ake faruwa? Muna so babban baƙo yi mana bayani ga zaɓen local government da state government da federal government ta ina ake samun kuɗin da ake kashewa wurin gudanar da zaɓen kusan nan.
To bari ya baka ansa ko malam Buhari.
A tambayar ka ta farko, idan katinka ya lalace ko ya kone ko ya bata, ba dalili ne da za ka sake sabuwar dukka ba, in ka je ka kai kukan cewa katinka ya salwanta kuma za a sake a maka, za a sake za a baka sabo. Amma kada ka amfani da wani damar ka maimaita yin rijista, shi yin rijista sau biyu laifi ne, kuma sannan akwai yiwuwar ma sunayenka biyu duka su ɓace daga cikin kundin bayanan ita wato asusun IRS. Tambaya ta biyu cewa dan wasu kafashe ana kai musu akwati su jefa a rafin 2019 hukumar zaɓe na da niyyar yin haka, amsa ba ta da niyyar yin haka domin dokar tarayyar Najeriya cikin za ta jefa ƙuri'a ne a rumfar da kayanta, don haka ba a tanadi cewar hukumar zaɓe ta ɗauki akwati ta kai wata ƙasa ta ƙetare don ƴan Najeriya da ke ƙetare su ma su jefa ba, illa ga mai so ya jefa zaɓe in yana ƙetare ya dawo gida a yanzu a dokokin da muke da akwai kenan ya yi rijista ka ne za mu jefa ƙuri'a a nan cikin gida ba tare da ainihin akwati ya jira. Sannan kuɗaɗe da kai tambaya cewa ina ake samar da kuɗaɗe, hukumar zaɓen ta tarayya INEC wacce na sani tana samun kuɗinta ne daga gwamnatin tarayyar Najeriya, sannan akwai yiwuwar kenan su kuma hukumar zaɓe da ke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi wanda suke zaɓen ciyamoni da kansiloli sa samar da kuɗinsu daga gwamnatocin jihohi da suke ƙarƙashin hukuma.
To ku ba mutum na gaba ko ya yi tambaya.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Jibrin Abubakar Manti.
To
tambaya na farko shi ne wancan zaben 2015 kadiri da ya ba da matsala ƙwarai da gaske saboda baya ɗaukan hannun wasu, ma ba mu sani ba ko wannan zaben da ke karatowa za a canja wasu kadiri da ne ko wani sauyin ma gaba ɗaya za a yi idan a guje ma wancan matsalan da aka samu.
To ka gama tambaya?
Na gama tambaya na.
Mala Adeo gare ka.
Na'am, wato idan kai da kun wancan zaben 2015 haka ne an samu wasu matsaloli a wasu lokuta daban-daban. Amma muka ce cikin kusan kashi shi ne zaɓe na farko da aka fara aiki da ka leda. Bayan wancan zaɓe na 2015 da aka yi, kawo yanzu a matakai daban-daban wannan kuma zaɓen can yanzu wasu mata zaɓen 2019 in Allah ya kai ta gudanar da zaɓe duka aƙalla guda 189 kuma ta yi aiki da kadalida, don haka a kowane matakin zaɓe da ta yi da wannan kadalida ƙoƙari take ta inganta ta daga cewa mene ya kawo na kasa a baya kuma ya za mu ƙara inganta shi don ba su can. A yanzu zaɓen da ake kai shi ne zaɓen 2019 za a yi insha Allah ta gudanar da za a yi aiki da su sai sun fi na 2015 nagarta ke da za a yi aiki da su cikin sauƙi da walwala ba tare da ɓata lokaci ba, kuma duk ƙoƙarin da ake kawai shi ne kai ne jefa ƙuri'a ka zo da wannan permanent voter card ɗinka wato katin ka na dindindin ɗin da ake buƙata domin duk bayanan da yake cikin sa kadi da kana iya ɗauko su da kamanta su da kai ta nuna gaskiyar kai ne kuma a baka dama ka jefa ƙuri'a dinka ba tare da wata tsangwama ko aiko ko wani tashin hankali ba.
Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Ni jin mai Ali nake gayyatar ku domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. A huta lafiya.
To madalla a gaida jirmai. To yanzu wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo musu wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa, inda ya ce, "Assalamu alaikum muryan Amurka. Muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya mai fama da rikice-rikicen ƙabilanci da addini da uwa uba ma barayin shanu. Amin summa amin." Sai kuma saƙo na gaba inda ya fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOE. Zuwa jajantawa da shugabanni da sarakunan Najeriya suka yi wa al'ummar Plateau hakan yayi daidai. Fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan masifan." Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, "Gwamnatocinmu da masu hannu da shuni ya kamata ku taimaka domin a agaza wa 'yan gudun hijira, domin a zahiri gaskiya suna da buƙatar taimako daga gare mu." Sai kuma saƙon gaba inda ya fito daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, jihar Plateau, inda ya ce, "Ya Allah, muna roƙonka ka ji tausayinmu, ka kawo mana ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci a ƙaramar hukumar mu ta Barikin Ladi dake jihar Plateau. Amin summa amin. Da fatan Allah ka kawo mana ƙarshen wannan tashin hankalin a duk faɗin ƙasar mu Najeriya. Amin." Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito ne daga Hamza Galadima a birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, inda yake cewa, "Assalamu alaikum muryar Amurka. A gaskiya irin abin da ya faru a jihar Plateau, inda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi da sauransu, wannan abin takaici ne da Allah wadai. Da fatan Allah ka kawo mana ƙarshen wannan tashin hankalin a duk faɗin ƙasar mu Najeriya. Amin."
To madalla a gaida Daula. To da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice, Safilo, alƙali Anthony Kennedy ya sanar da yin murabus daga mukaminsa wanda ke da muhimmanci a kotun kolin Amurka, abinda zai ba shugaba Donald Trump babbar damar nada wani babban alƙali karo na biyu a gwamnatinsa, abinda zai kuma share fagen neman cike gurbi mai cike da takaddama da aka dade ba a gani ba a ƙasar. Yau Alhamis, sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatarwa Koriya ta Kudu cewa kudirin da Amurka ta dauka akan batun tsoronta na nan daram. Waɗannan bayanan na zuwa ne bayan da Mattis ya gana da ministan tsaron Koriya ta Kudu Song Yong-moo a birnin Seoul, inda mashawarta daga ƙasashen biyu ke ci gaba da neman hanyoyin da za a ce maburin dakatar da shirin makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. Jami'ai a ƙasar Kenya sun ce wata gobara ta auku a babbar kasuwar birnin Nairobi da safiyar yau Alhamis, har aƙalla mutane 15 sun mutu, wasu 70 kuma suka jikkata. Kodayake an samu iya kashe gobarar a kasuwar Gijimbo, hukumomi sun nuna damuwa akan cewa ta yiwu wasu mutane sun makale a wani wurin cikin hayaki.
To madalla, masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda zan buɗe muku layukan waku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ya tana gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yau Rob McLean, ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawowa da dare.
Yanzu a dakaci shirin yau da gobe,
shirin matasa.